السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومنا رانا الثلاثة عشرين دقيقة رمضان شكرا تدريبوجا تدريبوشيو تعبعين دقيقة باهجرة أنه محمد صلى الله عليه وسلم ونتزو جديدة قرد وطن بير شكرا تدريبوجيو تعبعين دقيقة زامو تقبل كراتوا وانا زاوية زاوية شك صالح موسى مالني لكن أنزل النفاة وقدونا من أشكين سورة باكر زام تاشي آية تحم سن الشدة مالك ثاني موسى مالني شيد جابكي شيخ فاتر عبد الله مرايا شيد دي من أفسر أكرم ابن الله بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا خبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Allah yace innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi lallai wadanda suke yin jayayya game da alamomin da ke nuna samuwar Allah, alamomin da ke nuna cewa Allah shi kadai ne abin bauta, alamomin da ke nuna cewa Allah yana da cikakken iko, wato anan ana nufin Alkur'ani. Lalle waɗanda suke jayayya game da Alƙur'ani bi gairi sultanin atahum, kuma suna wannan jayayya ne ba tare da wata hujja da ta zo musu ba daga wurin Allah, wato suna musun cewa Alƙur'ani ba daga wurin Allah yake ba, sannan kuma suna yin musu game da abubuwan da shi Alƙur'anin ya ƙunsa, kamar misali cewa in an mutu za a tashi, to suna yin musun cewa in an mutu ya za a yi a tashi, ai babu wata rayuwa sai wannan rayuwa, idan an mutu ba za a tashi ba. Ayar ta sauka ne akan mushrikan Larabawa Qurayshawa na garin Makka a wannan lokaci waɗanda suke musun tashin alƙiyama, sannan kuma suna musun ma cewa shi kanshi ma Alƙur'ani da yake magana cewa in an mutu za a tashin, to ai ba daga wurin Allah yake ba. A'udhu billahi. To shine sai Allah ya saukar da wannan ayar, innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr, wato babu wani abu a cikin zuciyoyinsu sai girman kai. Abinda yasa ba su yadda da cewa in sun mutu za a tashi ba, ba wani hujja suke da shi ba da ta zo musu daga wurin Allah, ba su da wani dalili, girman kai ne kawai yasa su suka kiyada da wannan gaskiya, sannan kuma da hassada da suke wa ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan cewa yaya za a yi a ce ya zama manzo na Allah bayan a garinsu ya tashi, wasunsu sun san ƙuruciyarsa, wasunsu sun san sanda aka haife shi, wasu daga cikin su sun ma haife shi alamul ajisadi, wasu kuma sun ma yi jika da shi, sannan kuma bai taba zuwa wani gari da sunan yayi karatu ba, ko kuma ma bai taba fita daga garin ba, ba tare da cewa yana cikin karabkar su bane idan za a je fatauci. Ya za a yi haka kawai yazo ya ce Allah ne ya aiko shi, har ya rika fadin cewa sakon da Allah ya bashi daga ciki akwai cewa in an mutu za a tashi. To sai Allah ya saukar musu da wannan aya. To yanzu ta shafi duk wanda ma bai yadda cewa in an mutu za a tashi ba, sannan kuma ta shafi duk wanda bai yadda da cewa wannan alqur'ani daga wurin Allah yake ba, saboda ta duk abin da ake fada a cikin nan ya shafe shi. Ma hum bi balighihi, su kan waɗannan mutane waɗanda girman kai yasa suke jayayya da ayoyin Allah, hasada ta sa suka kiyarda da manzancin ma'aiki, domin in sun yadda da cewa shi manzon Allah ne, to sun dawo a ƙarƙashin wa kenan, sun dawo a ƙarƙashin shi, shine shugaban su kenan. To saboda haka gashi kuma a cikin su aka haife shi, wasunsu sun haife shi, wasu sun yi jika da shi, to ya za a yi ya zama shugaban mu? Saboda haka a faɗar sai suka ce kwata kwata shi ba manzo bane na Allah. To dan haka sai suka rika yin fata na cewa yaya za a yi ne ma gaba daya a san yadda za a yi a raba shi da duniyar gaba daya, ma shikenan ya daina wannan magana. Shine Allah ya ce mahum bi balighihi, wannan irin fata da suke yi, wannan irin buri da suke yi cewa a raba Muhammadu da duniya, ya zamana ya daina waɗannan maganganu, sannan kuma ya zamana cewa babu yadda za a yi su zauna a ƙarƙashin shi, to Allah ya ce ba za su cin wannan buri ba, shine ba za su isa zuwa ga wannan buri ba. Fasta is billah. To kaman tambayi Ubangiji ne, ya Ubangiji menene maganin waɗanda suke da girman kai, saboda girman kansu ma ayoyin kama ba su yadda da su ba, sannan kuma ma manzancin shugaban manzanni wanda shine a cikin halitta ka fi so ba su yadda da manzancin shi ba, suna jayayya kuma ma har ila yau da cewa in sun mutu wai su babu wani tashi, saboda haka in mutu ya mutu babu wani tashin alkiyama da za a yi, menene maganin su? Sai Allah ya ce fasta is billah, ya rasulullahi ka nemi tsari a game da makircin su daga wurin Allah, ka nemi Allah ya tsare ka. Fasta is billah, innahu lalle shi Allah huwa sami'u, lalle shi ne mai yawan ji, yana jin maganganun halittarsa. Daga cikin ko halittarsa akwai waɗannan bayi da suke musun ayoyinsa, suke maka makirci, suke maka girman kai, suke maka hasada, duk maganganun su ya rasulullahi Allah ya sani yana ji. Albasiru kuma mai yawan gani, yana ganin ayyukan halittarsa. Daga cikin ko halittarsa akwai waɗannan, saboda haka su ma ayyukansu yana ganin ayyukansu, ma'ana sani. Albasir a nan wato masani ne, saboda haka ya san maganganunsu, ya san ayyukansu, saboda haka ka nemi tsari daga wurinsa. Ana magana da annabi ne, ana nufin mu. Al-kalamu bin nabi wal muradu bihi ummatuhu, shi ma'aiki tsira da muke Allah tabbata gare shi yana da mene? Ya ayyuhan nabiyu hasbukallahu wa man ittabaka minal mu'minin. Sannan kuma Allah subhanahu wataala yana koyar da mu cewa ko yaushe mutum ya zamana yana neman tsari daga wurinsa. Ayatuna nuna mana wato aibin jayayya ba tare da dalili ba. Kaga Ubangiji mun wuce wurare da yawa yana ta magana bigairi sultani, ba tare da hujja ba. Wato mafi yawan waɗanda suke jayayya game da addinin Allah, za ka same su ba dalili. Ba dalili. Mutum abinda ya dogara da shi kawai mai zuciyarsa ke so. Amma an ka tambaye shi Allah ne ya faɗa? Babu. Annabi ne ya faɗa? Babu. So da haka kawai ya dogara ne da abinda zuciyarsa ke so. Sannan in ka duba zaka ga suna kokari ne su kawar da gaskiya ta hanyar amfani da ƙarya. Ƙarya suna so ne su yi amfani da ƙarya su tunkuɗe gaskiya, su tunkuɗe ayoyin Allah Alƙur'anin cewa ba daga Allah ba ne, ina dalilin ku? Babu. Sannan kuma su tunkuɗe magana cewa in an mutu za a tashi, ina dalilin ku? Babu. Shi yasa Ubangiji ya ce bighairi sultanin atahu. Sannan kuma ko da mutum yana da hujjar, ya zama na hujjar ta zo masa ne daga wurin Allah. Domin duk ɗan adam duk abin da ya faɗa in dai hujja kawai ake nema to zai shara ƙarya. To ana nufin hujjar ya zama na ta zo masa ne ba shi ne ya ƙirƙiri abin ba. Ka gani bighairi sultanin atahu, ba tare da wata hujja da ta zo musu ba. Wato kar ana she ana abin nan neman hujja mutum ya rubuta ya ce gata dama ai da kai ake yi, ina fata gane. Mutum ya ce a hujja to gashi nan ina zuwa, sai ya ware guri guda ya rubuta ya rubuta to ga hujja, har yanzu an yi ba a yi ba kenan. Wato ana son in hujjar zaka kawo ya zama na cewa daga wani wuri ta taho. A addini ko hujjar ta taho daga ina? Daga wurin Allah. Fahimtana za tun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Idan ba a samu ɓaro-ɓaro a gurin Allah ba sai ta taho daga gurin manzon Allah. Amma ba kawai mutum ya faɗa abu ba ba dalili. Kan mutum ya ce kaza haramun ne, ina dalili ya shiga kwatance? Ina fatan gane. Domin wanda ya fara irin wannan ya haramta abu ya kawo kwatance shi ne shaitan. Me shaitan ya haramta? Shi ne yi wa annabi Adamu sujada alaihi salam. Shi ya haramta. Allah ya ce mishi ya Iblisu ma mana'aka an tazida lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta min al'alin. Allah ya tambaye shi, amma sai ya ce me sai ka nashi dalilin? Kaga dalili, wannan dalili da shaitan ya faɗa ko ana khairun minhu kalaktani min narin wa kalaktahu min din. Da Allah wannan hujjar daga ina ta taho? Daga gurin shi shaitan din. Shi sa Ubangiji yake cewa bighairi sultanin, in ya faɗi sultanin din sai ce to atahu, ba tare da wata hujja da ta zo musu ba. Da an yi jayayya akan kaza to ina hujja? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. To amma burhan din shine sultan ta taho daga ina? Daga Allah. Ko ta taho daga gurin manzon Allah, ko ta taho daga gurin malamai ijma'an, mana malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa kaza haramun ne, kaza haramun ne. Misali a ka'idar addini, hatta wa'azi ba a so a yi akan abin da haramcinsa akwai khilafa, domin zai jawo mene? Zai jawo raba kan al'umma. Ana yin wa'azi ne akan abin da ake ittifaki akan cewa haram ne. Idan wane ya ce kaza haram ne, sai zamana akwai wani malami shi kuma ya ce halal ne, to kana da dama ka bi magana kowa daga cikin waɗannan malamai. Da za a samu malamai 100 sai 99 su ce kaza haram ne, amma sai a samu ɗaya daga cikinsu ya kawo nashi hujjojin ya ce halal ne, to in ka ga dama ka bi magana ɗayan nan babu wanda ya isa ce ka yi haram, saboda ba ijma'i ba ne. Abinda yake yanzu misali kamar a ce caca, ko kuma mu ɗauki abin riba misali. Yau duk malaman duniya wane ne ya ce riba halal ne? Babu. Saboda ba dama malami ya yi magana, domin mene? Ƙur'ani ya yi magana. Misali sata, wani malami ne sai ya ce sata halal ne? Babu. Saboda mene? Ijma'i ne. Dalilin da yasa aka samu ijma'in akwai nassi. Da haka ba dama malamai su yi magana, dole su sallama wa nassin Alkur'ani. To, kam abin da yasa na kawo wannan magana, mutanen da suke sukar salati tasbihi suna sukar ta ne bi gairi sultanin atahu, ba tare da wata hujja da ta zo musu ba. In ba za ka yi ba ka bar wasu su. A ka'idar addini, idan aka samu hadisi ya zamana da ifi ne amma ba maudu'i ba ne, to ana amfani da hadisin a ayyukan nawafil da fada'il. Ayyuka waɗanda suke na falala ne ko ayyuka waɗanda suke na nafila ne? Na fatan gane. Hadisi koda da ifi ne, to ana iya aiki da shi akan abin da yake mene? Fada'il, wato aiki na falala da aiki na nafila. To ita salatu tasbihi hadisin ta hatta a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi. Hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda Abu Dawud ya rawaita, Ibn Majah ya rawaita, Tirmidhi ya rawaita, sannan kuma waɗanda suka inganta hadisin akwai al-Imam Ad-Darqutni ya inganta shi, akwai al-Imam Ash-Sheikh al-Imam al-Baghdadi ya inganta shi, biyu kenan ko? To a wancan bangare kuma hatta Albani ya inganta hadisin. Hatta Albani ya inganta hadisin. In aka tafi kuma akan mazhabobi, Hanafiya da Shafi'iyya 100 bisa 100 suke akan salatin tasbihi. To kaga manyan mazhabobi guda hudu an samu ma kashi 50. To ka fita a waye ko? An yi kunnan doki. Saboda haka a cikin gida, a misali Malikiya, su ba su yi magana salatin tasbihi ba amma ba su ce haram ba ce. A takaice dai, don Allah mutane in ba za su yi ayyuka na falala ba, to su babbayin Allah su riƙa yi. Kai ka ga dama ka yi, in mutum yanzu bai yi salatin tasbihi nan ba, to me zai yi, wani aiki zai yi a wannan lokacin? So da haka don Allah, dukkan abin da yake zai raba kan al'umma bai kamata ana magana a kai ba. Sannan koda salatin tasbihin nan a wurin mutum ba ta da kyau, misali, to bai kamata yi wa'azi a kan cewa a bari ba, saboda yin wannan wa'azi ya saba wa ka'ida ta shari'a da ta nuna cewa in ba a yi ijma'i a kan haramcin abu ba, ba a wa'azi a kai, saboda ikhtilafu ummati rahmatu. Wane ya ce yana da kyau, wane ya ce yana da kyau, shikenan ka zaɓi wanda ka ga dama ka yi. Amma in ka ce dole sai ra'ayinka za a bi, to ka kawo rikici ne. Allah shi kiyaye. Sannan kuma ayatuna nuna mana wato aibin abubuwan da ke tattare da zuciya na ciwace-ciwace, domin babu abin da yasa waɗannan bayin Allah suke jayayya da waɗannan ayoyi na Allah, sai mene? Sai girman kai da yake cikin zuciyarsu, girman kai da hassada da take cikin zuciyarsu. To saboda haka idan mutum shi ma bai gyara zuciyarsa, to babu shakka waɗannan irin abubuwa da makamantansu za su samu gurin zama a cikin zuciya. Menene ko ke gyara zuciya? Shine zikiri. Na'am.
La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin aktharan nas la ya'lamun.
لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الله يچه لخلق السماوات والارض متانن da suke cewa in an mutu ba za a tashi ba. Allah yace wa izzati wa jalali lakhalqus samawati wal ardi, wato na riga na ina yawan fadin cewa duk inda aka ga lamul qasami, wato akwai rantsuwa ne kafin ita nan, kaman Ubangiji ya ce ne na rantse da buwayata na rantsa da daukaka ta la khalqus samawati wallahi halittas samai wal ardi da kasa akbaru yafi girma min khalqin nasi fiye da dawo da halittar mutane sannan kuma yafi girma fiye da halittar mutanen ma cin farko mutanen da suke cewa in an mutu ba za a tashi ba dan Allah da dawo da dan adam bayan da an yi shi da halittar samai anaka tunanin wanne ne yafi wahala halittar samai in hadda akwai wani abu gurin ubangiji mai wahala ubangiji din baka ga an je lahira an dawo ba ai kaga sama ne kaga sama shine ubangiji yake cewa wallahi halittar samai da halittar kasai akbaru min khalqin nas wato tafi girma fiye da dawo da halittar mutane nan ubangiji yana gaya wa waɗanda ba su yarda da cewa an mutu za a tashi ba cewa ai su duba su ga sama mana kaji ba ka ga saman nan gata daga nan ƙasa ba an sa diraku bane an tare ta can kuma a sama ba wai an rike ta bane kamar yadda misali ko an rataye ta kamar yadda ake rataye ragaya can sama ba a rike ta ba nan ƙasa ba a tare ta ba amma yau tana da shekaru fiye da biliyan 4 da miliyan 500 da wani abu amma ba a taba ji a wani guri ta fado ba ba a taba ji ba sannan bayan haka kuma kajiba irin abubuwan da ke cikinta na taurari irin abubuwa na wata din nan irin abubuwa na rana duk da yake shi wata ma bai shiga sama ba yana tare da mu a wannan duniya ta mu domin tsakanin mu da shi nisan kilomita 300 ne da 84,400 da wani abu ko kuma 300,486,400 da wani abu shine iya nisan mu da shi saboda haka shi bai shiga ko sama ta ɗaya ba yana nan tare da mu a wannan duniya ta mu to amma an ka daga kanka dai zaka gan shi a sama ne shi ma bai taba fadowa ba sannan idan mu ta duba kuma rana ita ma ita rana ta kai har sama ta hudu rana tana sama ta hudu ne domin tsakanin mu da ita miliyan 93 ne so da ka yayi daidai da kilomita miliyan 100 da miliyan 40 da miliyan 9 wato miliyan 149 da 597 da 870 tsakanin mu da ita domin tana sama ta hudu kajiba ita kadai ce duk duniyar nan fitila ɗaya ce rana dinnan ita kadai ce amma ba a taba jin cewa ta fado ba kuma ta fi wannan duniyar da muke ciki so fiye da 300 wato da za ta wannan duniya a ce za a jefa a cikin rana sai an jefa wannan duniyar tamu so wajen fiye da 300 amma ranar tana da wani guri kuma da za ta iya cewa a ƙara amma ba ta taba fadowa ba ubangiji dishe wannan to yanzu dan Allah da halittar rana din nan a ce an yi abu guda daya wanda yake ya fi duniyar nan da kake ciki so fiye da 300 ga kuma saman nan kajiba fa rumfuna ma na duniya sai an tattare su da karafuna da azara da abubuwa a wasu wurare gudun kar su fadi kuma so nawa za a yi iska ta yaye su sai an sake buga kwano an sake abuna amma saman nan babu rana babu ranar da aka taba jin cewa an hau an gyara ta to shine ubangiji yake cewa yanzu irin wannan halitta ta sama din nan wal ardi da kuma ƙasa kajiba irin duniyar nan yadda jirgin ƙasa ya gudu ya tashi treloli na bi mashina na bi motoci na bi ga manya-manyan duwatsu ga manya-manyan tekuna ga dabbobin daji ga mutane a ciki ga menene duk ubangiji yayi wannan to yanzu in ka duba ka dauki halitta abu ɗaya ma daga ciki ko halittar mutum shi shi kadai an yi shi da babu shi mace ce da namiji aka hada su bayan wata tara ko fiye da haka suka zama su uku duk shedancin bature har yanzu bai hada radio da radio sun zama an samu jaririn radio ba wata ba haka a ce ayo wannan radio fa wallahi kage baraka ban shawara in hada aure ina shakku amma gashi cikin ikon Allah Allah ya albarkaci abun wallahi radio ta ce ta haihu an taba yin haka ba duk abin nan dan bature duk kere-keren shi sai dai yayi wani amma bai iya hada wannan da wannan su samar da wannan ba sai Allah to yanzu wanda yayi ka da babu kai ka zo ka rayu a duniya ka mutu to yanzu dawo da kai da halittar ka tun farko lokacin da babu kai har in akwai abu mai wahala wanne ne yafi wahala halittar farko domin yanzu akwai gurbin ka da babu kai kwata-kwata babu kai yayi ka in mutum shekarar shi 20 a duniya to ka shekara 21 da suka wuce ba shi in mutum shekarar shi 60 shekara 61 da suka wuce ba shi in mutum shekarar shi 80 shekara 81 da suka wuce ba shi ba a san shi ba aka zo aka yi shi to ubangijin da ya yi shi tun farko yanzu kuma an zo an rasa wannan mutumi dawo da shi ne zai wa ubangiji wahala to shi ne ubangiji yake cewa to dawo da shi dan adam din ma da halittar samai da kasai da nai wanne ne yafi wahala ne wanda ya samman nan ya kasan nan a ce yanzu dawo da mutum wanda da akwai shi ma zai mushi wahala shi ne yake gaya musu ana wato aya ce wacce take mai karfin hujja ga wanda yake da hankali a game da cewa lalle in an mutu Allah yana da ikon zai tayar da halitta lakalku samawati wal ardi akbaru min kalqin nasi walakin aksara nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane la ya'lamuna ba sa sanin haka ba sa sanin cewa lalle ubangijin da ke da iko wajen dawo da wajen halittar dan adam da farko da kuma yake da iko wajen halittar samai ya halicci samai yana da iko wajen halittar kasa ya halicci kasai da yawan mutane ba sa gane cewa lallai ubangijin nan yana da ikon ya dawo da halitta bayan da ya yi ta ma'ana mafi yawan mutane ba su yarda da cewa in an mutu za a tashi ba walakin aksarun nasi la ya'lamu sannan kuma mafi yawan mutane ba su san cewa lallai Allah yana da iko akan komai ba domin a wani guri yana faɗa awalam yarau annallaha allazi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir Allah ya ce wai waɗannan mutane da suke musun cewa wai in an mutu ba za a iya tayar da su ba in an mutu ba za a tashi ba shin ba su sani ba ne shi ne yarau awalam yarau ba su gani ba ma'ana ba su sani ba ne ba su sani ba ne annallaha allazi khalaqa samawati wal arda lalle Allah wanda ya halicci samai da kasai walam ya'ya bi khalqihinna sannan kuma bai gaji ba sanadiyar halittar su ka san ko rijiya dai mutum yake hakawa zai huta ko rijiya mutum yake yasa zai huta ko gini ake yi zaka ga an huta zaka same su a gefe suna shan fura ko wani abu suna hutawa to shi ubangiji duk wannan halittar ta samai da kasai din nan fa yayi su da abubuwan da ke cikin su da komai bai gaji ba balle ya huta kuma masana min lugu babu wata gajiya da ta same mu sanadiyar wannan halitta yayi su a cikin kwanaki shida da ya ga dama ma zai yi su ne da kun fa ya kun amma dan ya koya wa halitta bin abu daki daki shi sa ibi haku kwana shida din aka fara halitta ranar Lahadi aka gama halitta ranar Juma'a to Allah yace bai gaji ba bai kasa ba game da halittar samai da kasai to waɗannan masu musuntashin alkiyama shin ba su sani bane lalle Allah da ya halicci samai da kasai sannan bai gaza ba ko kuma bai gaji ba game da halittar su ba san cewa da qadirin ala an yuhiyal mauta ba ba san cewa yana da iko game da rayar da matattu ba ba san cewa yana da iko akan tayar da matattu ba cewa zai tayar da matattu bala haka ne ai sun sani abin da yasa kai ba su yadda ba shine mene girman kai da jahilci kamar yadda ya faɗa anan walakin aksarun nasi la ya'lamun kaga jahilci kenan sannan san zuciya kuma in fi suduruhum illa kibr girman kai san zuciya girman kai yasa suka kiyarda da gaskiya din sai Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai sannan dan adam har ila yau Allah ya nuna mana a abincin mu cewa lalle Allah zai iya tayar da matattu kuma zai tayar abincin mu inda Allah ya ga dama kif sai a hada hadari a rika canza abincin yau hadari ya hadu fa sai sakwara Allah zai iya wannan anjima fa sai a saki abin nan kuma jollof rice Ubangiji duk zai iya wannan domin yayi wa Maryam alaiha salam kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qala huwa min indillah duk sanda annabi zakariya ya shiga inda aka aje ta a saman masallaci sai ya ga gashi a lokacin zafi ne amma sai ya ga irin abincin lokacin sanyi a lokacin sanyi kuma sai ya ganta da irin abincin lokacin zafi yace ya maryam anna laki hadha ya ke maryam kai na kika samu wannan tace min indillah daga wurin Allah kaga ita ba noma ba komai ga abinci to amma mu dan a nuna mana tashin alkiyama in akai ruwan sama ne sai wasu daga cikin mu su tafi bayan gari su haƙa ramuka sai su dauko mushen masara su binne su dauko mushen dawa su binne wasu su dauko mushen alkama su binne ko ana nan sai kaga wannan alkama wannan masara da duk sauran abin da aka shuka sun fito ko to ashe mu ma in aka in muka rasu ina ake kai mu bayan gari mu ma sai a shuka mu ashe yadda aka shuka mushen masara ya fito lalle dan adam da aka shuka shi shi ma zai fito wata ran so da haka akwai tashin alkiyama akwai tashin alkiyama wannan aya tana nuna mana da ayar da muka fito cewa matsalar dan adam abubuwa guda biyu ne duk inda kage dan adam bai yadda da wani abu ba kuma alhalin abin gaskiya ne to abubuwa guda biyu ne suka hadu ko ɗaya daga cikin su shine jahilci da san zuciya jahilci da san zuciya su ne duk inda kage ana matsana rigima to zaka ga cikin biyun nan ne ko kuma sun yi maja ne su biyun suka haifar da abu mutum bai san abu ba ai jayayya ko kuma a ya san hakan ne amma san zuciyarsa abinda zuciyarsa take so to sai ya zamana ya samu rinjaye akan gaskiya a'udhu billahi maimakon ya bi gaskiya sai ya bi abinda zuciyarsa ke so wani kuma bai sani bane wani kuma duka ne da rashin gaskiya da san zuciyar da jahilcin sun tattaru Allah shi kiyaye na'am
wama yastawi al-ama wal basir
wama yastawi al-ama wal basir Allah yace ya rasulullahi wama yastawi al-ama wal basir makaho da mai gani ba za su daidai ba wato nan ubangiji yana nuna mana ne da waɗanda suke jayayya game da ayoyinsa ba su yadda da ayoyinsa ba ba su yadda misali da cewa an mutu za a tashi ba ba su yadda da alkur'ani ba ba su yadda da manzon da aka tura musu ba to su ne makafi kenan an aro kalmar makaho ne saboda shi bai gani saboda su mene suna da ido suna gani amma zuciyar ta makance kuma wannan shine ainihin makaho ba wai wanda bai gani da ido ba shine makaho a'a wanda yake gani da ido amma zuciyar shi ba ta gani shine makaho wanda bai gani da ido amma zuciya na gani ba makahu bane. To su makafi ne duk daga idan su kurukuru saboda mene ba sa ganin gaskiya. Ba su ga cewa in sun mutu za a tayar da su ba. Albasir kuma mai gani nan an yi istiara ne aka aro kalmar mai gani ana nufin mene wanda ya imani da ayoyin Allah. Ya imani cewa in ya mutu za a tayar da shi. To kaga shi wannan yana gani ko da makaho ne. Yana gani. Kan misali Abdullahi ibn Umul Maktum. Makaho ne Allah shi kara masa yadda wanda yake yana ɗaya daga cikin masu kiran sallah a lokacin ma'aiki. Kaga makanta shi bata cutar da shi ba saboda idan ne bai gani amma zuciya na gani ya ga gaskiya. Amma ga irin su Abu Jahalin su ga ido duk kwala-kwala amma makafi ne tunda basu ga gaskiya ba. To nan Ubangiji yana gaya mana ne makahu ma'ana kafiri, albasir ma'ana mumini, ba za su taɓa yin daidai ba akan abin da ya shafi samun matsayi a gurin Allah. Wallazina amanu wa amilus salihat
walal musii qalilan ma yatadhakkarun.
Wallazina amanu wa amilus salihat walal musii. Hakanan kuma wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka yi aiki na ƙware wato wa amilul a'malus salihat suka aikata aiki ma'ana suka aikata ayyuka na ƙware amma an shafe al'amal din wanda yake shine sifa a shine ko mai sufi as-salihat sifa ne wato suka aikata ayyuka na ƙware ba za su yi daidai ba. Walal musi ladin na gaban wawun za'ida ne ƙari ne wato asali a fassara wallazina amanu wa amilus salihati wal musi wato waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙware su ma ba za su yi daidai ba da al musi wanda ya muna na aiki wato wanda bai imani ba bai aiki na ƙware ba ba zai yi daidai da wanda ya imani ya yi aiki na ƙware ba ko kuma a'a ya yi imanin amma bai aiki na ƙware ba. Ina fatan gane shi ba bai kubuta ba shi yasa Ubangiji yake kawo sai kawo imani ya kawo aiki na ƙware in ka imani sai ka hada da aiki na ƙware. To idan mutum ya zamana ya yi imani ga ayyuka na ƙware yana yi to ba zai yi daidai ba kuma da mene almusi'u wanda yake munana aiki ba zai daidai ba. Qalilan ma tadhakkarun amma kaɗan ne kuke wa'azantuwa wato wa'azantuwar da kuke yi kaɗan ne wato mutane in an yi wa'azi kaɗan ne suke wa'azantuwa mafi yawa kawai nishaɗantar da su ake yi. Ina fatan gane ya ji shi kawai ya ji daɗi amma bai wa'azantu ba. Menene wa'azantuwa? Abin da ka ji kai aiki da shi shine ka wa'azantu. Amma an faɗa abu kai ka ji daɗi ba kai aiki da shi ba baka wa'azantu ba. Na'am.
Inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun.
To bayan Ubangiji ya gabatar da dalilai na bayani akan cewa lallai akwai tashin alkiyama. To ko mutane su yadda ko kar su yadda ma'ana ko halitta gaba ɗaya ta yadda cewa in an mutu za a tashi ko kuma kar ta yadda to ga Ubangiji abin da ya faɗa inna sa'ata lallai tashin alkiyama la'atiyatun sai da Ubangiji ya yi rantsuwa wato wa izzati wa jalali la'atiyatun na rantse da buwayata na rantse da ɗaukakata lallai tashin alkiyama za ta zo. Kaga a cikin suratul Taha abinda yace inna sa'ata atiyatun bala in ka bala atiyatun babu la din yace ne inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha amma anan yace inna sa'ata la atiyatun nan sai da aka ƙara lamul qasami dalili saboda nan Ubangiji yana magana da kafirai ne amma a suratu Daha yana magana ne da muminai, yana karfafa musu imani, shi yasa bai rantsuwa a can ba. Amma anan ga harafi na takili, ga kuma rantsuwa, saboda yana magana ne da kafirai su san cewa abun ba wasa bane. Inna sa'ata la'atiyatu la raiba fiha, babu shakka game da ita, ba shakka, ba shakka, walakin aksarun nasi la yu'minun, sai dai mafi yawan mutane kuma la yu'minuna, ba sa imani da cewa za ta zo din. Wani da ka mai magana yanzu an mutu za a tashi dariya ma zai maka kai gani yake, kai baka waye ba, wallahi gani yake, wai in ka ce in an mutu za a tashi, to in ka tashi daga wurin sai ka ji ana kaga irin gida da an namu ko wai hayan bishi gani yake, wai wai an mutu za a tashi, yana mana magana wuta da aljanna. Ai aljanna shine kai kudi a duniya, wuta kuma ai talauci kenan, auzu billahi. Shi yasa kake ganin suke diba kudi ta inda duk suka samu yawancin su, saboda ba su yadda da cewa in sun mutu za a tayar da su ba. Don duk mutumin da zai cuci jama'a, to akwai alamun cewa bai yadda da cewa za a bi musu hakkinsu ba. Domin dama abin da ya sa mutum yakan kyautata shi ne tunanin a yi mai sakamako mai kyau a lahira. Dalilin da ya sa bai munanawa saboda tsoron kar a yi mishi mummunan sakamako a lahira. To in bai yadda akwai wata abu lahira ba, ko? So da haka ba za ka ga kyautatawa a wurin shi ba, sai dai munanawa. In kana so ka ji daɗi, ka zama irin shi. Lashkiya. Saboda haka akwai mutanen da suna da tunanin wai in ka ce wai za a tayar da alƙiyama, yanzu haka wani da zai ji ana yi ɗin nan, dariya zai ta yi, ka ji su wai za a tashi, tuntuna ake cewa za a tashi. Shi yasa Ubangiji nan sai da ya yi rantsuwa. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin aksarun nasi la yu'minun. Sannan kuma aya tana nuna mana lalle mafi yawan mutane da za ka samu mafi yawan su kan ba su da imani, ba imani. Na'am.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. To kuma an tambaya ne ya Ubangiji, tabbas kiyama za ta zo, kuma idan kiyaman nan ta zo akwai waɗanda ka riga ka hukunta cewa bala'i za su haɗu da shi a kiyama, akwai waɗanda kuma ka hukunta cewa rahama za su haɗu da shi. To menene mutum zai iya samu rahamarka ya Ubangiji? Sai Allah ya ce to gashi nan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, Ubangijinku ya ce, nan ma'aiki ne ke magana. Sira da mincin Allah su tabbata gare shi, Allah ya hikaito, annabi ne yake magana da wa qala rabbukum, Ubangijinku ya ce. Dalilin da yasa aka ce Ubangijinku aka ware su, dan ana magana ne da mene, bayin Allah gaba daya, shugaban bayin Allah ne da izinin Allah, Allah ya ce ya ce, yasa ya ce Ubangijinku ya ce, mana hadda shi, amma shi ne shugaba gabaki daya, sayyidina rasulullahi. Wato kaga shi ma'aiki, wato kakakin Allah ne saboda matsayin shi, kakaki ne na Allah. Wato ka ba su sanarwar bayan taro, ka faɗa ka sanar a madadin mu. Wa qala rabbukum, Ubangijinku ya ce, ud'uni, nan fassara ta farko ku bauta mun, ku bauta mun, in kuka bauta mun astajib lakum, zan ansa muku, ma'ana zan muku kyakkyawan sakamako. Shi ne wannan fassara ta farko ana. Sannan kuma yana ɗaukan addu'a, wa qala rabbukum ud'uni, Ubangijinku ya ce ku roƙe ni, ku yi addu'a. addu'a ko iri biyu ce. Na farko mana ba wai shine tsari na guda biyu ne dai dole ka fara fadin daya. Mutum ya jawo wa kansa amfani, ma'ana ya roki Allah ya bashi wani abu da zai amfane shi, wato jawo amfani. Ka roki Ubangiji ya kawo ma amfani, jalbun naf, jawo amfani. Abu na biyu kuma ka roki Allah ya tunkuɗe maka cutarwa, wani mummunan abu. To wannan duk inda ka ji an yi addu'a to abinda ake nufi kenan. Ka roki Allah ya kawo maka amfani, da kuma ka roki Allah ya tunkuɗe maka cutarwa, abinda ke damunka. To Ubangiji ya halice mu ne ba don ribarsa ba, don ribar mu halitta. Shi bai ci riba ba, don riba ya yi mu ba, ba abin da yake bukata, shi gani ne. Halitta ce take cin riba, shi ba ya yi mu ba ne don riba, bai bukata komai. To amma ka ji ba saboda tausayi, shi ne yake cewa ku roƙe ni. Duk abin da kuke nema bukatunku ku kawo, in na amfani ne ku gaya min, in na in kawo muku da mummunan abu ne ku gaya min. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, in kun mun zan amsa muku astajib lakum. A nan addu'a tana yiwa mutum ya ce shi ba zai yi addu'a ba, matsayi ne. Amma koda a matsayi na ma'arifa, mataki na farko na ma'arifa shine za ka ji mutum ya ce ai ni ba zan roki komai ba, ai riga an yi rubutu, an ɗauke alƙalima, takardu sun bushe, komai ya riga ya tabbata. To wannan wato saurayin arifi kenan, kamar yadda Annabi Ibrahim alayhi salam yayi yana farkon arifanci, da aka jefa shi a wuta sai Jibril alayhi salam ya zo mishi yace baka da wata bukata ne? Sai Annabi Ibrahim alayhi salam yace in dai a wurin ka ne ba ni da ita. Wato yana son wannan wuta da kake ciki baka so a kashe ta ne? Ce an dai kai ne ba na so. Yace to ka roki Ubangiji mana game da wannan hali da kake ciki. Sai yace ilmuhu bi hali yughni an su'ali. Ai sanin da yayi na halin da nake ciki ya wadatar da ni akan sai na roke shi. Tunda ya san halin da nake ciki, ya shi zan roke shi. To amma a ƙarshen rayuwarsa sai gashi na rabbana ko sannan ya zama na dattijan arifi. Wato idan saurayin arifi ya irin wacce magana an tsufa ya zo, to sai ya dawo kuma addu'a ɗin, yanzu sai ya riƙa yin addu'ar domin ladabi ga Allah. Ita addu'a abu ne hadisi, amma hukuncin Ubangiji abu ne wanda yake azali. Saboda hadisi kuwa bai kawar da azali, to kai dai sai dai ka yi saboda mene? Ladabi. Domin shi ne addu'a kamar wanda ya zo ne misali kofar Allah, yana miskininsa, yana talakansa, yana cikin damuwa, ya zo ya laɓe a kofar Allah. Shi ne duk wanda ya ɗaga hannun roƙi Allah, to kamar haka ne. Kamar mutum ne a duniya ya zo ya samu gidan wani attajiri, na fatan gane, a cikin damuwa da menene da sauransu. Amma abu hadisi bai kawar da abu wanda yake azali. Saboda haka da addu'a da qada'ullahi ko yaushe ku kawa suke yi. To kai kayi addu'a ne saboda ladabi. Domin kajiba ko mai kuɗi ne, yanzu misali ba wanda ya isa ya kuɗi a duniya kawai ya ce wai ku ba za ku rika roƙona ba ne? Attajiri ne ya zo ga buhunan kuɗi ya jijjige an ajiye, ku zo dalla ku nawa kuke so? Dalla an taɓa yin wannan? amma ka ji ba Allah shine wato ubangiji yake wai ku roke ni mana shi dan adam duk girman dukiyarsa in ka cika roƙon shi rigima za ku yi amma shi kuma ubangiji in ka ki roƙon shi ne za ku yi rigima kamar yadda za mu ji nan gaba zai azabtar da kai in ka ki roƙon shi ko da laysa ka mislihi shay'un addu'a addu'a idan mutum yayi ta tabbas Allah zai karɓe ta amma ta hanyoyi daban-daban abinda ka roƙa din in mashi'a ta ga dama ya baka ya duba ya ga abinda ka roƙan akwai maslahar ka a ciki mana abin zai jawo maka amfani domin so da yawa kakan so abu amma alhalin abin sharri ne a gare ka kai baka sani ba so dai akwai wanda Allah ba ni mota Allah ba ni mota Allah sai ya bashi bam ya tafi nunawa iyayen shi ko baban shi wani gari yake da yayi hatsari yanzu da ya san haka za ta faru zai roki motar nan to so dai mutum zai ta roƙon abu zai ta roƙon abu sai Allah ya hana shi saboda shi ubangiji ya san wannan abin ba maslaha a tattare da shi a gare ka to amma kuma ka roke shi to sai ya aje maka ko kuma in ya ga dama sai ya baka wani abin wanda baka roka ba ko kuma ya kawar maka da wani bala'i wanda baka nemi ya tsare ka ba ko kuma ya aje maka sai ranar lahira sai ya kira ka bawana kamar yadda hadisi ya nuna bawana wane a fagen alƙiyam bawana wane na ce a duniya ka roke ni ka taɓa roƙona a halin Allah ya fi kowa sani ya ce na roƙe ka ya ubangiji rana kaza da lokaci kaza na roƙe ka ka ban kaza ka ban kaza sai ubangiji ya ce na baka sai ba ya ce ka bani ya ubangiji sai ubangiji shi kuma yanzu da kai sai ya ce lokaci kaza da lokaci kaza ka roƙe ni ma in tsare ka kaza in tsare ka kaza na tsare ka sai ba ce gaskiya ne lokaci kaza kuma lokaci kaza ka roƙe ni in baka kaza ban baka ba haka ne ya ce gaskiya ne ya ubangiji lokaci kaza ka roƙe ni in baka kaza ban baka ba ga haka ne da sai ubangiji ya miƙawa mutum sakamakon abin da ya roƙa a duniya a bashi ba a bashi ba ubangiji ya aje masa in bawa ya gani sai ce ya ubangiji ina ma dukkan addu'ar da nayi a duniya baka karɓa ba saboda abin da zai gani shi yasa jama'a mu ta addu'a ko gwamnati ce in Allah bai son ta da alheri sai ya hana ta addu'a so da haka mu yi ta addu'a a yi ta addu'a na'am innal ladhina yastakbiruna an ibadati lallai waɗanda sukan yi girman kai an ibadati game da ibada ta nan me yake nufi da ibada addu'a waɗanda suke girman kai ba sa addu'a to sayadkhuluna jahannama za su shiga wutar jahannama dakhirin cikin kaskanci kajiba talala irin ta ubangiji wato in ka ki roƙonsa wuta za ka tafi yanzu a nan duniya misali a samu wani mai kuɗi ya ce duk wanda bai tambaye ni ba fa gidan yari Allah dukiyar shi ba ta ƙare ba kaji ba nan ubangiji ne yake faɗin haka saboda falala ta ubangiji to da haka yi ta addu'a kar a manta abu biyu ne addu'a ka roƙi alheri kuma ka roƙi ubangiji ya kawo maka da sharri ma'ana ya tsare sharri kai ya same ka ma'ana ya tunkuɗe ma mummunan abu kuma ka roƙe shi ya jawo maka amfani tabbas kai sai ubangiji ya karɓa ta hanyar da ya ga dama so da haka dukkan irin abubuwan da ke faruwa a wasu ƙasashe yadda hukumomin ke ware kuɗaɗe na yin wasu abubuwa a yi kaza a yi da ana addu'a sosai a ce an rungumi addu'o'i domin waɗanda suke yi sun rungumi makamai kai ma rungumi makami me makamin mumini addu'a addu'a islahul mumin in ji annabi addu'a ita ce makamin mumini. In wani ya rungumi miyagun makamomi, kai ka rungumi kyawawan makamai, shine addu'a. Ya Ubangiji, muna roƙonka ka azurta mu da alherai saboda alfarmar Annabi a wurinka. Ya Ubangiji, muna roƙonka ka tsare mu daga dukkan wani mummunan abu saboda alfarma da matsayi da girman Annabi a wurinka. Barka Fatiha da Salatul Fati. Allah ka tsare Najeriya da sauran kasashen duniya baki daya, da jihar mu ta Kaduna daga mugun abubuwa, duk abin da ke damu mu Allah kai mana maganin shi dan matsayin Annabi a wurinka. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.